الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masallaci da ke daura da gidan Alhaji Sale Mai Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min kalami kairil anam na babban malami Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kuma ablagani bini Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma lokaci da yini irin wannan yau muna yini na Lahadi wanda ya daidai da 5 ga watan Jumadil Ula hijira yau na da shekara 1445 daidai da 19 ga watan 11 miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun kammala karatu cikin babu sawan fi safari wa ghairi babi da yake magana kan azumi a yanayin tafiya da kuma wani haka ne mun karanta hadisan da ke cikin babin gaba daya mun zo yau za mu tashi a babi na afdalu siyami wa ghairi mafificin azumi da waninsa a shafin littafi na 41 kuma wannan shine darasinmu na 27 a shi wannan littafi insha Allah hadisin farko a babin kuma hadisi na 210 a littafin malaki cewa an Abdullahi bin Amr bin al-As Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi inni radiyallahu an قالي كي تيوا أقبر النبي صلى الله عليه وسلم أم باوا ما يكين الله صلى الله عليه وسلم لا باري أني أقول والله لا أصومن النهار أم باوا من زن الله لا باري تيوا ني نايرن سوا زن أزم تي دكا يني قبادا بارانا دزات فتو واندبا أزمي نكي أتكين تبا haka na fada kuma haka aka je aka fada wa annabi rahma sallallahu alaihi wasallam naci la asumanna naha tabbas zan azumti ne gaba daya wala aqumanna layla kuma zan tsayuwar dare duka tun daga farkon dare har karshen sa tsayuwa zan ki da rana azumi da daddare kuma tsayuwa gaba daya ma aishtu matkar ina da rai shine mai aishtu ko duk rayuwata gaba daya ana fahimta Abdullahi bin Amr bin al-As shine ya faɗi wannan kuma labari yaje ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira shi yake tambaye sa kai ne ka faɗi haka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta alladhi qulta zalika kai ne ka faɗi wannan ya Abdullahi bin Amr bin al-As kai ne kace duk ginin duniya azumi zakai kace kuma duk daren duniya tsayuwa zakai kai ne ka faɗa fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace tabbas haqiqa manzon Allah ni ne na faɗi haka fansarka mahaifina da mahaifiyata ya rasulullah wannan kuma kalma ce ta girmamawa su ce bi abi anta wa ummi suna kai kololuwa kenan wajen nuna matsayinsu da kuma matsayin manzon Allah ta tare da su sallallahu alaihi wasallam yace tabbas haqiqa ni ne na faɗa ya rasulullah qala sai manzon Allah yace ta innaka la tastati uzalika ba za ka iya yi ba in ma ka fara abin ba zai dore ba domin manzon Allah masanin yanayin dan adam masanin yanayin irin da san adam yake a lokacin da kake jin ƙarfi ba abin da zaka ce ba zaka yi ba, ko lokacin da kake da lafiya ba abin da zaka ce ba zaka yi ba, amma daga an jarrabe ka da jinya ko kuma tsufa ya fara zuwa, sai ga wannan abin da kake zaka yi da kanka ka kasa yi ba zaka yi ba. Domin dan adam ba a halicci shi ainihi ɗaya ba. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Dacin kana mai rauni, haka Allah ya halicci mu rauni, kana jariri, ka taso ka fara kaza kaza har ƙarfi ya zo ma ka zama to zaka iya tashi ka gudu ka tsaya kai komai da komai. To Allah ya ce bayan wannan ƙarfin sannan kuma wani rauni zai ƙara dawowa na biyu, sannan raunin zai taho da furfura gaba ɗaya. Shine summa jalan bade kuwatin da'afan wa shayba. Bayan rauni na biyu da furfura ma da farin gashi zai dawo. Ya khalqu ma yasha. To kaga lokacin da mutum yake jin ƙarfi ba abin da zai ce ba zai yi ba. Tunda rayuwar yarinta lokacin da kai ta baka da hankali, kuma rayuwar tsufan baka danta da cika ji ba, gani kake kamar a haka zaka dawoma. Yasa rayuwar samartaka take da haɗari. Ana gane ku? Domin in ba ta samu saiti ba, ɗan adam a wannan stage ɗin zai iya lalacewa gaba. Ana gane ku? A wannan stage ɗin zai iya lalacewa duka. Masu hikima suna cewa duk wanda ya gyaru a matsayinsa na mutum ya amfani kansa ya amfani wani, to a wannan stage ɗin ya gyaru. Duk wanda ya lalace ɓaci a wannan stage ɗin ya ɓaci. An gane ku? Shi yasa teenage ɗin nan ya shekarun nan na ƙuruciya da balaga suna da haɗari. Shi yasa ake son kulawa daga gida, daga makaranta, daga unguwa, daga shugabanni, daga malamai, domin a samu a tattali ɗan adam ya kai gaci lafiya. Ana fahimta? Manzon Allah ya ce fa innaka la tastati dhalika. Wallahi ba za ka yi haka ba, ba za ka iya ba, don domin abin da ka ɗauko ya fi ƙarfinka. In yanzu kana ji da lafiya da ƙarfi, to akwai lokacin da lafiya da ƙarfi ba za ta samu. Sai manzon Allah ya ce to ga shawara, fasum wa afdir, kai azumi wani lokacin kuma ka ajiye azumi ka sha ruwanka. An gane da kyau? Kine fasum wa afdir, wata rana kai azuminka da nafila, wata rana kuma ka ajiye. Wa qum wa nam, wani lokacin ka yi tsayuwar dare, wani lokacin kuma kwanta ka yi baccinka, ko wani ɓangaren na dare ka tsaya ka yi wa Allah ibada, wani lokacin kuma kai kwance ka yi baccinka. Ana fahimta? Wasu mina shahari salasa ayyam, har manzon Allah ya ce to ga shawara, ka azumta daga dare, afwan, ka azumta daga wata kwanaki guda uku. Duk wata a ce kar wata ya wuce face ka yi azumi nafila ƙwaya uku a cikinsa. Sai ya ce fa innal hasana bi ashri amsaliha, domin kowace kyakkyawa guda ɗaya Allah zai linka ta halinki goma. Yanzu misali, idan ka yi azumi uku a wata, kowane azumi za a linka shi goma, a baka ladan azumi kwana goma. Ka ga wata kwana nawa ne, a ƙaddara ma kwana 30 ne. Ka ga wannan azumi guda ukun ya yi equivalent watan gaba ɗaya. Ana fahimta? Ka ga ya zamto kamar ka azumci shi ya yi zamanin gaba ɗaya. Ka Allah da hikima yake, Allah ya san mu da rahmarsa. Yanzu idan kana azumin kwana uku a duk wata, to rayuwarka gaba ɗaya ana rubuta ma kullum azumi kake. Azumin kwana uku kawai. Tunda wata iya da kwana 30 misali, to idan kai azumi ɗaya za a baka ladin azumi kwana goma. In ka ƙara ɗaya za a baka kwana goma. In ka ƙara ɗaya za a baka kwana goma. Kaga idan kana azumi uku duk wata na nafila, to kullum Allah zai sa mala'iku su rubuta maka na azumi. Ladan azumi kullum za a baka. Kuma kar ku manta manzon Allah ya ce Allah ya ce asumuli wa ana ajzibi. Azumi na wani inji Allah, ni ne na san ladan da zan biya mai azumi. Yasa ba wanda ya san hakikanin ladan da ake biya mai azumi sai Allah. Ana fahimta? Allah iya san mu da jin kansa, iya san mu da rahmarsa. Sai yake cewa kai azumin kwana uku a kowane wata, ya Abdullahi bin Amr bin al-As. Sannan idan kai azumin kwana uku a kowane wata, to kowace ɗaya Allah zai linka ta zamto guda goma. Wa zalika mislu siyami dah. Ha mu zalika cikin wannan kaga kwatankwacin azumin shekara ne gaba ɗaya. In kullun kana azumin kwana uku a wata, to gaba ɗaya rayuwarka azumi yake. kaman dukkan rayuwarka gaba ɗaya azumi kake. Fa qultu, sai Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa inni la'aqiqu afdalu min zalik, wallahi manzon Allah ina da ƙarfin da ni na zan yi abin da ya faka. A ce kawai azumi uku zake a wata ayyamin ka. Yanzu wani a cikin rabonsa da azumi tun na Ramadan. To amma ga wani an ce azumin kwana uku, ya ce wallahi ya mai kaɗa. A ce sai a wata duk wata kawai azumin kwana uku zan yi, ni ya mai kaɗa na fi haka. Ya faɗa wa manzon Allah wannan. Sai manzon Allah ya ce to fasum yawman wa afdir yawmain, ka je in kai azumi yau sai ka tsallake kwana biyu baka yi azumi ba. Kai azumi yau ka tsallake kwana biyu baka yi azumi ba. Shi ne fasum yawman wa afdir yawmain, kaga a wata za ka yi azumi kamar goma kenan. Kai azumi ɗaya ka tsallake kwana biyu, kai azumi ɗaya ka tsallake kwana biyu. Ana fahimta? Qultu, sai Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa inni la'aqiqu afdalu min zalik, wallahi manzon Allah kokari na yafi wannan. A ce kawai nayi azumi kuma sai nayi kwana biyu ban yi azumi ba. In nayi azumi yau gobe jibi duk ba zan yi azumi sai gata. Kokari na yafi wannan ya Rasulullah. Qala, sai manzon Allah ya ce fasum yawman wa afdir yawman, to kai azumi yau sai ka sha ruwa gobe, sai kai azumi yau sai ka ajiye gobe. Ana fahimta? Fazalika siyamu Dawud alaihi salam, wannan shi ne irin azumin annabi Dawud alaihi salam. Ana fahimta? Kuma wa huwa afdalu siyam, shi ne kuma azumi mafi falala, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fasum yawman wa afdir yawman, yau kana azumi gobe ka yi, jibi kana azumi wace gari ba ka yi. Fa qultu, sai Abdullahi ya ce inni la'aqiqu afdalu min zalik, wallahi manzo Allah ni kokari na yafi wannan. Ni azumi yau gobe na tsallake, ni azumi yau gobe na tsallake, to ni ina ganin kokari na yafi wannan. Sai manzo Allah fa qala, sai manzo Allah ya ce la afdalu min zalika, ba wani azumi mafi farla da yafi wannan. In dai azumi za ka yi na nafila, to ba wanda ya fi wannan. Da wannan malamai suke cewa wanda suke jera azumin wata uku nan a jere, to hakikanin gaskiya ba sa abu mai falala, har wa'ansu ma suna kwande mu don azumi gaba ɗaya. Domin manzon Allah ce ba wani azumi na nafila da ya fi wannan falala ba ku. An gane? Wa'ansu suna yin azumin tun daga Rajab su yi Sha'aban ne su zarce Ramadan. Wa'ansu suna yin wannan. Ana ganewa? To saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin da ya koyar mafi farala a cikin azumin nafila shine siyami Dawud alaihi salam. Azumin annabi Dawud alaihi salam. Kai yau ka ajiye gobe, kai yau ka ajiye gobe. Yace babu wani azumi in dai na nafila ne ko wannan babu shi. Wannan shine ƙarshe, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Wa fi riwayati, a wata riwaya, la sawmu la sawmu fawqa sawmu aqi Dawud alayhi salam, manzo Allah ce babu wani azumi na nafila da yake sama da azumin dan uwana annabi Dawud alayhi salam. Ana ganewa? Babu wani azumi mafi falala da yafi azumin dan uwana annabi Dawud, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine shatru dahab, wanda manzo Allah, wanda annabi Dawud yake yin azumin rabin zamani. Idan shekara wata sha biyu ne, to wata shida duk azumi yake. Ya azumi yau ya ajiye gobe, ya azumi yau ya ajiye gobe. Ana fahimta? Shine shatru dahar, kamar rabin shekara. Fasum yawman wa afṭiru yawman, iya yin azumi yau sai ya sha ruwa gobe, ya yi azumi yau ya sha ruwa gobe, shi annabi Dawud alaihi salam. Kuma irin wannan azumi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu. To abun tambaya, shi Abdullahi bin Amr bin al-As da yake cewa azumin kwana uku ya mai kaɗan a wata, ya yi azumi yau ya sha ruwa kwana biyu ya mai kaɗan, ya yi azumi yau ya ajiye gomaci ya mai kaɗan, sai manzon Allah ya ce to ba wani azumi da ya fi wannan. Abun tambaya, shi Abdullahi me yake nema ne? Na'am? Aljanna yake nema, shi ne amsar. Abin da yake yi wannan wallahi ba dan wai baya son jin daɗi ba ne, ba baya son ya huta ba ne, a'a aljanna yake nema.
kuma aljannar da muke nema irin ta yake nema ba wani bambanci to sai mu duba mu kuma yanayin mu na ragunci da kasalanci da san jiki amma ko mu ci muna san aljanna kuna bai ta karatu karkace ai sahabi ne a yanda yake da baki yana son ya ji dadi yana son ya yi bacci haka aike so yanda kake so iya son cin abinci da hutu duk yana so to amma ya daukewa kansa son hutun da jin dadi domin yana mai neman jin dadi wanda baya yakewa domin ya samu hutun da bashi da kasiri aljanna ana fahimta kaga abinda hadisin zai karantar da mu shine abinda malamai suke cewa tashabbahu bihim in lam takunu mislah ka kwaikwayo su koda ba za ka gama irin su ba ka kwatanta irin naka koda ba za ka yi kai da kai da su ba kai ma kar a barka a baya yan tsakaninmu da Allah yaya muke da azumin lafiya yaya muke sai hankali tsakani ga Allah wannan gaskiyar magana kenan kuma ibadar azumi ya ƴan uwa tana cikin ibada mafi karawa dan adam kusanci ga Allah in dai azumi ne to iya karasa ka zama kana kusa da Allah kuma ibadar azumi tana gyara zuciyar dan adam tana kore ma riya tana kore ma hasada tana kore ma munafici in dai mutum iya azumi dan Allah na nafila tana gyara zuciya tana gyara gangan jiki tana gyara tsakaninka da Allah ana fahimta to duka wajibi ne ƴan uwa mu dinga kula sosai muna kokarin kamanta azumin nafili a rayuwar mu kar mu yadda wai mu ci azumi daga Ramadan sai Ramadan wannan ba daidai bane gaskiya mu ribanci wannan rayuwa akwai ran da kana so kai ma ba za ka yi ba in tsufa ya tirke ka ko jinya shikenan bayan da zaka iya yi bayan da zaka yi kana son yi ma ba za ka samu damar yi ba saboda ka wajibi ne ƴan uwa mu dinga kamantawa mu karanta irin wannan hadisan sai mu dinga daukar izina da take cikin su muna kokarin kwaikwayon su domin mu ma mu samu falala irin wanda Allah ta'ala ya kaddara za mu sa saboda haka ya kamata mu dage akalla dai in ka dage zaka yin azumi kwana uku a wata azumi kwana uku ka dau ayyamul bi sha uku sha hudu sha biyar an fahimta amma duk da haka akwai masu kokarin alkami zaliti akwai suna nan wanda duk alhamis duniya yana azumi duk litinin duniya yana azumi kaga wannan ya rike wata gaba da zai sa ran rahmar Allah ta kashin wannan kuma ku sani ba abin da yake kara wa mutum matsayi a aljanna face irin wannan nawafil din shi azumin Ramadan dole ne in baka yi ba Allah zai kama kai ma azaba haka nan sallar farilla daga asuba zuwa isha dole ce in baka yi ba Allah zai kama kai ma azaba amma nafilfilin azumi nafilfilin sallah to shine suke kara wa mutum matsayi ga Allah ana fahimta waɗannan nawafil din to suna ƙarawa dan adam matsayi a gun Allah kuma kamar nafilfilin sallah suna cike gurbin inda ka samu matsala a salolin farilla manzon Allah ya bada labari idan an je lahir an auna sallar ka an ga tana da gibi tana da gibi tana da gibi bata cika ba sai Allah ya ce wa mala'iku shin yayi nafilfili in su ce eh su yayi nafilfili sai ce ku je ku ebo daga nafilfilin ku cike gurbin farilla kaga ashe nafila tana da rana kenan tana da rana in ka samu matsala a lahira sallar ka ta farilla bata cika ba sai ma'aikin Allah ya ce Allah zai ce ebo nafila a cike wannan in an je gun ba nafila ba kuma kaga ba magana kenan saboda ka irin wannan abubuwan wallahi ba wasa bane za ka wani ba ruwan sa kawai daga ya zo ya sallar farilla Allah yake ayi sallama ya fice kuma ɗayan biyu ne ko ya je dan waya sai dinka chatting ko ya je zauna a gun hira shikenan magana kenan me zai bayan wannan shin abin da zai amma lafiyar filin nan ka daure raka'a biyu hudu da ake bayan sallar farilla ko kafin ta ka daure su zama jiki a gunka ka daure su zama jiki a gare ka azumin nan akalla a wata kai sau biyu sau uku ka dage zama jiki a gare ka in ka dage kai na wata ɗaya biyu shikenan zama jiki a gare ka amma lalle ilalla dogara da ayyukan farilla kawai kace ba za ka yi nafila ba to wannan gaskiya akwai matsala ba karamar matsala ba Allah ta'ala ya ba mu iko hadisi na gaba
daga shi dai Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu kuma duda wannan abin da yake tsaya ku ji wani abu da ya faru da shi shi wannan sahabi Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da shi akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai ce yanzu nan dan aljanna zai zo yanzu kawai sai wani mutum ya shigo sai ya zauna to shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai zuba masa ido ya kare ne kai ana fahimta an sha biyo an su kwanukan hallau sai manzon Allah ya sake maimaita wannan kalmar yanzu dan aljanna zai zo wannan mutumin da shi sake zuwa da shi din ne sai da kai soko to duk lokacin da manzon Allah zai fada to Abdullahi yana go sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As ce wannan mutumin wallahi ni kam sai na bi shi gidansa na ga me yake aikatawa Allah nan da karta har Allah ya sanar da manzon sa dan aljanna wallahi sai na bi shi gidansa ya bi wannan bawon Allah gida ya same shi yace to ni ba kunta na zuma yace a to mara bala ne barka da zuwa barka sauke shi da irin abin da Allah ya hore masa suka zauna suka dan yi rasu haka ya kama abinci yace can dare yace to shi ba zai je kwanta idan kwana ɗaya biyu uku ya ga shi ba wai yawan azumi yake kullum ba ya ga shi wannan bawon Allah bai ba kwana yake iya sallah ba a kwana na uku yace kai bawon Allah ni fa na zo ma ba kunta ne da biyu ba sai ce so uku manzon Allah iya ce dan aljanna zai shigo kuma kai ne kake shigowa menene surun ne me kake wa Allah ni shi ka gane da diba kwana sallah nake azumi ma na fira sai diba diba nake sai ce amma dai ina da wata al'ada guda daya ban taba kwana da haushin wani a zuciyata ba tunda dai duk yanda muka yi da kai na saban da rigima da daru to a wannan gun zan yi abin da bashi ban taba tafiya na kwana ina jin haushin wani a zuciyata ba yace wani lokacin ma idan zan fito daga gida sai yace Allah gahi zan fito duk wanda zai mun ba daidai ba duk wanda zai saba mun Allah na yafi musu tun kafin mu kaji manyan jina amma yanzu tarko kake wani shigo truck din ka mai rai garzi amma yace Allah tun kafin amin ma na yafi tun kafin amin Allah na yafi to wannan tsarkin zuciyar tsarkin zuciyar sai Allah ya sanar da manzon sa har ya bashi aljanna ba yawan sallah ba yawan azumi ba ba yawan sadaka ba tsarkin zuciya da kokarin kawo maslaha da kokarin yafiya ga bai kuma daga cikin wani aiki da zai ƙara wa mutum kusanci ga Allah ka dinga kula da martaba da taimakawa bayin Allah Allah iya san wannan hadisi manzon Allah yana cewa innallaha ma al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqi in dai bawa na inji Allah iya taimakawa dan uwansa to ni kuma ina tare da shi ni ma zan taimake shi ni ma zan agaza masa ni ma zan share masa hawaye akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya taimaki mutumin da yake cikin kunci a rayuwarsa to Allah kuma ya alƙawarin sai ya fidda shi daga kuncin lahira an gane ko duk wanda ya taimaki wanda yake cikin damuwa a duniya to sai Allah ya yi mai damu wallahi ana fahimta kun ga wannan Allah iya kishi iya so ka dinga taimakon bayansa kuma iya so ka dinga afuwa wa bayansa Allah yana son wannan ana fahimta to kun ga shi wancan bawon Allah afuwar da yake da yafiya sai Allah ta'ala ta ne bashi aljanna cikin duniya shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabba siyam ila Allah azaman da yafi soyuwa a gun Allah siyami dau yini azumin Annabi Dawud alaihi salam duk azumin nafila to wannan azumin yafi kowane azumi farla a gun Allah shine kai azumi yau kuma ka ajiye azumi gobe kai azumi yau ka ajiye gobe wa ahabba salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam manzo Allah ya ce mafificin sallar dare kenan sallar nafilfili ta dare to ita ma irin sallar da Annabi Dawud yake yi to ita ce mafi falala ashe annabawa tun kafin zuwan Annabi Muhammad suna sallah an gane ko tunda an ce Annabi Dawud gashi mafi falala sallar ma irin ta su ake su sai manzo Allah yake cewa kana yanamu nisful layli farkon dare har zuwa rabin dare zai kwanta yayi bacci a lokacin Allah ya tambaye su ba chat wallahi Allah ya taimake su
ba wannan dujallen bata zo ba, eh bata zo ba a lokacin, ba ruwan su, iya cin abinci iya sallah ya sha kwanciya zai, yawa yayi bacin shi, ba wuta ba kallo ba satellite ba su yanyan ba wai duk babu, ba kashin duk babu, ba wani ATM din ya kare zaka canja shi, ba wani wai duk Allah ya taimake su ba wannan. In ya kwanta sai bacci nisful layl har rabin dare iya bacci, idan dare ya raba biyu sai ya tashi. Ana fahimta? Shine inamu nisful layl sannan wa yaqumu thulusahu, shi rabin daren rabin karshen tunda ya kwanta rabi, to shi wancan rabin karshen shi ma sai ya raba shi a biyu, sai ya tashi idan dare ya raba biyu sai ya ibada zuwa rabin wancan rabin daren. An fahimta? Yanzu misali kamar rabin dare ka dauka kamar karfe 12 misali ka raba shi biyu kenan, daga kuma 12 zuwa 5 ko 6 akwai awa 6 a wannan tsakanin. To a misali in ya kwanta tun daga isha'i yayi tabbacin sa har 12 dare, to idan ya tashi sai ya ibada kamar karfe 1 karfe 2 karfe 3, ana fahimta? Sai ya sake kwantawa kuma, idan ya kwanta dab da ketowan alfajir kuma zai tashi. Dan ita nafilar dare wanda tafi farla an faso sai ka kwanta bacci ka tashi kai, tafi wanda za ka yi tai sannan kuma kwanta bacci da bacci. Kuna fahimta? Ka kwanta ka yi bacci da farko, ka tashi bayan ka yi bacci tafi farla. Ita annabawa suke, ita salihan bayi suke. Amma kafin kai bacci kai ta yaku bai ta yaku bai ce mata ma suna irin wannan ko ba sai sai mana. Amma cikar namiji da rujula ka kwanta, idan ka kwanta ka dan yi bacci rum sai ka tashi ka wuce kenan. To wannan shine sallah mafi falala mafi sauyiwa a gun Allah, kuma wannan daren in ya nitsa yayi nisa to akwai wa'ansu abubuwa na nesa da suke masuwa kusa, akwai wa'ansu abubuwa masu wahala da kuma za su yi sauki a lokacin. An fahimta? In dare ya tsala to abubuwa da yawa suna kusantowa kusa da ɗan adam, sakamakon a lokacin da wannan daren bai ba suna nesa da kai. Saboda ka iya daga cikin abinda za ka nemi taimakon Allah a kansa, ka dinga ƙoƙarin tashi dare kana sallah. In ba ka yi ka dage ka dinga roƙon Allah ya taimake ka. Akwai asrarin masu yawa tsakanin neman lahira da duniya a wannan lokacin. Tunda Allah ta'ala iya saukowa saman duniya ta farko, sauko da ta dace da shi. A daidai lokacin zai ke cewa ina mai neman gafara ta na gafarta masa, ina mai roƙona kan wata buƙata ta na biya masa, ina mai kaza na yi masa. A daidai wannan lokacin Allah yake wannan sanarwa. Shine manzon Allah yake cewa ku yaɗa sallama, ku ci da abinci ga talakawa, ku tashi ku yi sallar dare wa nasu niyam. A lokacin da mafi yawan mutane suna bacci sai ki ce tadakkuluna aljannati bi salam, idan kuna wannan za ku yi ga aljanna cikin aminci. Ana fahimta? Saboda ka dage musamman ka tashi karfe 2 ne karfe 3 kai tashi inda hali kai wankan ka samu go ka zauna kai ta ibada har alfajir ya keto. To wannan ba karamar daraja bace, ba karamar farala bace. Kuma wahalar da muke sha wajen ba ma iya tashi, wallahi ba ma bacci da wuri ne. Harkar kalle-kalle da wayar duk sun bata ma lokaci. Wani ba zai bacci ba sai bayan 12, wani bayan karfe 1. Ka cinye rabin daren ma kana naka abu. Gun lokacin da ake so bacci za ka yi, ka huta wa kanka, ka tashi da karfi, amma ba za ka iya yi ba. Da waya da kallo duk sun kwashe ma lokaci. Yasa wani ma asubar ma adafi-adafi yake so, adafi-adafi wani ma sai an yi raka'a ɗaya zai zo yi fida, to ina za ka yi kiyamul layl? Daga cikin sirrin kiyamul layl kai bacci da wuri. Yasa daga cikin hikimomin musulunci manzon Allah da kansa yake faɗa a hadisi cewa ita sallar isha'i da muke yi yake cewa yukruhun nawm qablaha, an karanta kai bacci kafin kai sallar isha'i, amma kuma wal hadisu ba'daha, an karanta ka zauna zaman hira bayan sallar isha'i. Hadisi ne mai inganci, makaruhi ne, in dai ba aikinka na dare ba ne ko ta uzuri mai ƙarfi ya fi da ka zauna dabar hirar da daddare bayan isha to kana aikata makaruni laifi kake an bayyanta duk abin da zakai da kacaniyar ka da waye duk kai kafin isha ana isha tafiyar ka gida kawai kaje ka huta kai bacci da wuri ka samu damar tashi kuma ka raya dare wannan shine abin da ake Allah ta'ala ya tabbata sai kaure sai ka ba su hakuri ai kace ka sai ka ba su hakuri kace kai ka sabar mata ke take wance to ni ba in naji wani ba bacci zai yawa ina da uzurin dahi cikin dare su ma suna da lokacin da zaka ba su hakin suna da lokaci su yawa kana da lokacin su manzo Allah ce jikinka iya da haƙi idan ka iya da haƙi iyalanka sana da haƙi sai ka san inda zaka raba kai kam table yau da gobe ba sallar dare zan yi yaje cinki ba cinki ba ba karke zo gida mini an bayyanta wani lokacin kuma ka je wajen nata bismillah kamar ka biya mata bukatar ta shari'a ce wani lokacin kuma kai bacci idan kai huta duk komai a shari'a iya da lokaci kuma iya da haƙi amma kana ce kullun a cikin yanayi da yake ba a san ka shiga yanayin wani kwakin wani a cikin shari'a an bayyanta Allah ya ba mu ikon gyara. Yake cewa wa yaqumu sudusuhu wa kana yasumu yawman wa yafṭur yawman. Annabi Dawud alaihi salam ya azumi yau kuma ya aje gobe. Hadisi na gaba hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu daga sahabi Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salati badadina masoyina inji Abu Hurairah ya nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke masoyina badaina ya mun wasici li salasin da wasu abubuwa guda ana fahimta abu uku manzon Allah yawa Abu Hurairah wasici da su na farko yake cewa siyamu salasati ayyami min kulli shahr ka dinga yin azumi uku a kowane wata an gane ko kowane wata Abu Hurairah kar ka bar azumi baka yi su uku a wata kine siyamu salasati ayyam min kulli shahr anji wannan wa raka'atay ad-duha diglinzi ka dage ka dinga raka'a ko biyu ce lokacin walha an gane ko kamar da karfe 8 da rabi har zuwa 10 har 11 har zuwa 11 da rabi a wannan tsakanin ko office din ka ne ko shagon ka ne ko kuma kafin ka fita ne wannan lokacin yamma a gida ka samu ne ko raka'a biyu kai a lokacin walha ko a hanya ne kaga kana da lokaci to tsaya kai zama wani masallaci kai sallah ka wuce an fahimta sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Hurairah wannan musulunci dirinsi kar ka yadda wata ya kama ya fada ya kare baka ya zama kwana kwa cikin shi sannan kar ka bar kuma raka'a koda kwaye jiki a lokacin sallan wala an fahimta nan wasici na uku wa an utira qabla an anama kuma ka dinga kokarin yin wutiri kafin kai bacci an bayyanta ka dinga kokarin wutiri kafin kai bacci to a wannan malamai suke fidda wani fiqhu cewa koda kai wutiri farkon dare kuma Allah ya taimake ka yima arziki ka tashi cikin dare zaka cika wannan lafiya da ana ce an kai wutiri kuma ba wata sallah da zaka yi asuba to in kai wutiri farkon dare Allah ya taimake ka tashi tsakiyar dare ko karshen dare zaka yi nadifin ka zaka yi kaga Abu Hurairah da baka ce in dai kwanta bacci ba ya tashi ba ba zaka faɗa masa wannan bai kuma gaskiya bane tunda iya cikin sahabbai masu kokarin ibada ana fahimta to manzon Allah cikin wasicin da ya masa ya dinga kokarin yin wutiri a farkon dare kafin yayi bacci idan Allah ya mai arzikin tayi kuma sai ya raya daren da sauran lafiyafi sai dai ya zai yi da wutirin shine abin tambaya wutirin da yayi na farko ya yake sannan a zai sake wutiri na biyu bayan ya tashi ko wancan yayi to anan malamai suka kara juna sani wa an su daga cikin malamai suka ce wutirin da yayi na farko ya isar masa yayi wa an suka ce a idan ya tashi farkon sallar da zai yi a wannan tashin da yayi sai ya raka'a daya sai ya zauna sai ya tahiya da niyyar ya haɗe ta da waccan wutirin kenan ta zama biyu sai ya sallama sannan sai ya dora ko in ya gama sallar da zai yi wutirin sa karshe ana fahimta wannan fatawar wasu malamai amma tana da wahala gaskiya wannan tana da wahala wasu kuma sun ce a'a zai yi wutirin idan ya tashi yayi nafilfilin duka zai yi wutirin ba wata matsala to wanne ne yafi sauki a wannan duk kowanne malami sai biya da kansa wanne ne yafi kusa da sauki na farko wanne ke
wanda indai eh wutiri kafin yayi bayan yayi bace tashi ne da
kawai sallami ya wuce ba sai ya wuce ba eh akwai masu wannan fahimta eh
da zai ya farko da kafin ya wuce
na'am
saboda akwai war da jari yana so
sai eh
mutum zai iya tashi a makare
haka ne ba zai samu damar yin wuce ba ko ya ka dama musamman kaman mu yanzu da ganda da abubuwa zuma na yawa an fahimta to amma dai fatawa mafi wanda malami suka fi goya mata bayan shine duk mutumin da ya wutiri a farkon dare kuma Allah ya taimake shi ya tashi cikin dare ko ƙarshen dare iya shi awa sallah zai zai sallolin sa nafila kuma inda sauran lokaci kafin ketawun alfajir zai ƙara wuturi shikenan zai ƙara wuturi hadisin da yake cewa la witrani fil layl an fahimta suna nufin a lokaci guda ɗaya kenan kai wutiri yanzu ka ƙara wani wutiri to shi ne aka ce ba zai yi ba amma wannan kayi shi dama ce amma kuma ga wata dama ta zama za ka yi amfani da ita kamar suka ce kamar ma sallar farilla tana da wannan yanzu misali wani ya zo ya yi sallar magariba shi kadai bayan mun yi jami to iya zaune sai ga wani zai zo ya yi sai ta yi sujjadi da shi waccan ta farko sai mai daita nafila duk da yayi wannan kuma ta jami sai mai daita farilla malamai sun halatta ma da wannan me a tayi kuma yayi za ka cika tata in kai sallar farilla kai kadai kuma ga za a yi jami za ka ebe jami ita wanda kai kadai din suka mai da nafi ana fahimtar wannan to dai wannan shine wallahi ta'ala to a wannan abu guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Abu Hurairah wasiya ai ni a fahimta ta ina ganin ba wani abu mai wahala wannan me wahala ce yace ka dinga kokarin yin azumi uku a wata wasiya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siyamu salasati ayyamin kulli shahr azumin kwana uku a kowane wata sannan kuma da raka'atayyi duha ka dage ka dinga ko da raka'a biyu ne lokacin walha raka'a biyu walha kuma na ce tun daga 8 da rabi har zuwa 11 da rabi har zuwa 12 saura duk zaka iya yin walha a wannan ɗan awowi ka dage ko a ofis ne ko a kasuwa ne ko a gona ne ka dage kai wannan raka'a biyu ta zama jiki a gare ka sannan kuma ka dinga kokarin yin wutirin ka kafin kai bacci dama wannan muka saba mu yanzu kuma haka bane mun fi son wannan dama kai abin da za ka yi kafin ka kwanta kai wutiri sai ka kwanciyar ka to wasiya ce manzon Allah ya yi wa Abu Hurairah amma sai a Hausa suna cewa idan ana yi wa mai uwa fada ko yawa maraya sai suka sai sai shi kaga su Abu Hurairah su sun tafi dama wannan sun riga sun samu to wasicin da manzon Allah yake masa mu sai mu dauka sai mu dinga kokarin rayuwa waɗannan abubuwa Allah ya ba mu iko hadisi na gaba daga sahabi Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wannan sahabi yake cewa ya tambayi Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda da shi yake cewa ana annabi sallallahu alaihi wasallam sum yawmi aljum'a shin manzon Allah ya hana ayi azumi ranar juma'a fa qala na'am sai jabe shi haka ne ba a san ka ware juma'a kadai kace zaka azumce ta shi yasa ake ta samun kaiwa da kawa idan juma'a ta zo a ranar arba'u ana ta dogon larabci to abinda manzon Allah ya hana a ce kawai kai azumin ka juma'a zaka ki to shine abinda ma'aikin Allah ya hana domin kada ka mai da juma'ar wata abu daban ka bata wani matsayin da shari'a bata bata ana gane da kyau yawa hatta ai masallaci ne gaba daya ba masallacin da zaka niki gari kai guzurin tafiya ziyara an ba masallaci guda uku masallacin Makka da masallacin Madina da na Baitul Maqdis amma an ka cire waɗannan masallatan guda uku to ba wani masallaci mai farla da na tabbata a nan su uku ne masu wannan farla yasa nafila a cikin su ma tafi kowane masallaci salada kamar masallacin Makka na harami an ce kai raka'a biyu sai kai raka'a 100,000 a gudda ba nan ba kafin ka samu raka'a ila da raka'a biyu na harami sannan ka je masallacin Madina raka'a 2000 ki raka'a 2 adadi da raka'a 2000 take idan ka je Baitul Maqdis raka'a 2 cin adadi da raka'a 1500 take an bayin da to kaga wannan falalas duk hadisi ya tabbatar da wannan amma da masallacin ka na unguwarka da na Kaulaha da na Iraki da na Bagdada da na America da na duk ɗaya ne ba wannan da yabo ne falalas sai dai masallacin da yafi tsayi da sunna kuma shi ya kamata ka dinga zuwa kana sallaci ana fahimtar wannan amma ranar juma'a manzon Allah ya halaka kebanci azumi ka kullun nafila a ce juma'a zaka in ba juma'a ba zaka yi ba wannan shine abin da manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma idan juma'a kuma ta fado kaman arfa kamar taso da ashura duk zaka yi an fahimta a ce juma'a ta zo amma da wani azumin da yazo a shari'ance ai ba juma'a zaka azumta ba ranar zaka azumta tunda hadisi ya tabbatar ai azumi ranar arfa ai azumi ranar taswa da ashura an fahimta to wannan zaka azumta hadisi yazo manzo Allah ce ku yi azumi 6 shawwal in kai azumi 6 na juma'a zai fado a ci bai ta ka azumta ba wannan kwanakin ka azumta ba saboda in azumi ya fado na shari'a mai dalili kuma ya fado juma'a zaka iya gayan ka e ko da na tsakiyar watan nan ne ko da ayyamul bid ne ka gani ayyamul bid sune 13 14 15 idan juma'a ta fado a cikin zaka yi sosai kuwa zaka yi ko kuma kana yau ka sauke gobe yau ka sauke gobe ai dole da ma juma'a zata fado a cikin zata fado to duk azumi ne dalili to wannan hanin baya cikin su baya kansu eh wata nazul hijja na'am eh nazul hijja eh guda tara kwalle da gaske sosai kun ya samu dama watan zulhijja ba ana yazubi guda tara daga farkon sa zuwa ranar arfa ana yi masu kokari suna yi kwalle da gaske to wallahi ta'ala ala amma ka ware ba wani nasi ba wani dalili a ce kai azumin nafila kamar da zaka yi na litinin ko alkamis a ce duk juma'a ka mai ranar azumi to wannan babu shari'a ta ce ba zaka yi haka ba kamar yadda aka tabbai jabiri ce manzon Allah ya hani game da wannan sallallahu alaihi wasallam wazada muslim har yace wa rabbul ka'ba sai dai rantsuwa ma yace ina rantsuwa da Allah manzon Allah ya hana azumin ranar juma'a kadai an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda shi kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasumanna ahadukum yawmal juma'a kadayan ku yi azumci ranar juma'a azumin nafila illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai ka hada ta da alkamis ko da asabar idan kana son juma'a to ka fara tun alkamis sai ka hada da juma'a ko kai juma'a ka hada da asabar wannan yayi an fahimta shine yawman qablahu kamar alkamis kenan ba'dahu kuma kamar asabar sai ka hada biyu kai alkamis juma'a ko asabar ko juma'a asabar hadisi na gaba daga abi ubayd maula abi zahra واسمه سعد بن عبيد قال يكي شوى شهدت لإيدا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا صحابي كي تناها لتسل رئيدي تاري دم عمر بن الخطاب الله يقاري دادش فقال سي عمر بن الخطاب يكي شوى هذاني يوماني وانا راني قوق دابيو دران إيدا سلا أزمي دران إيدا سلا ليا سوني يوماني دل. kuma dama su ne idi a musulunci dama su ne kadai musulunci yace a iya taruwa a yi idi a wannan rani ha zani yawmani waɗannan kwanaki guda biyu ko ranaku guda biyu na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihima manzon Allah ya hana a yi azumi ranar sallah ita ranar babbar sallah ma har da kwanaki uku gabanta ayyamut tashrik din to shi ma manzon Allah ya ce kada a yi azumi ayyamul akli washirbi wa zikrullah kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah a babbar sallah amma sallan azumi in dai kai azumi in dai aka yi sallah ta washe gari ma za ka yi azumi ita ba ta da wannan dokar ta kwana uku a bayanta dokar kwana uku a bayan sallar sai yi sallar layya an fahimta amma kana yin sallan azumi yau to gobe za ka iya fara sai ta ce wallan ba wani matsala ba ana fahimta to amma ranakun guda biyu ranar kowace idi to manzon Allah ya yi ne ya an ce ko da azumin kafara mutum yake ya fara sai ramadan ya zo masa to ba zai ce ai an gama ramadan washe gari sallah zai dora ba dole zai wannan sallah zai ci abincinsa ya komai ana sallah kuma washe gari sai dora an bayyana in kuma sallar layya ce ta zo masa ya azumin kafara to ranar idi ba zai yi ba washe gari da washari gari da washe gari ba zai yi ba tunda akwai nassin hadisi mazala ya hani idan an gama ayyamu tashriku sai dora ya ci ana fahimta azumin su bai rushe bai ranar sai dora daga nesa yawa shine yace yawma fitriku ranar sallan azumi yawma fitriku min siyami ran da kuka aje azumin ku to ba za ku yi azumi a washe gari ba wal yawmal akhir ranar ta bi kuma ta'akkulna fihi min nusukikum da ranar da za ku yanka layyan ku ci naman layyan ku to wannan ita ma babu azumi da ranar idin azumi da ranar idin lahiya ba azumi an fahimta hadisi na gaba daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal aba sa'id yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawmaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ani ayi azumi na kwanaki guda biyu an-nahar wal fitr ranar sallar layya da ranar sallar azumi an-nahar hine ranar sallar layya wal fitr kuma ranar sallar azumi duka manzon Allah yayi ani game da wannan wa anistimali samma manzon Allah yayi ani ayi kulman yafi kulman yafi an bayyana ai Hausa ce ai kurma ai Hausa ne yafi an san yafi eh a bayyana ba yawa la sai ka san Hausa cikin garin sai an ga yafi kamar yafi da ake hasan sanya harami an bayyana su can kasan su tarasu dama ba wando da jamba bane yafi suke asa abin nan gwado daya a ƙasa daya a sama shine yafi kurman yafi shine ka sanya mayafin ana fahimta sannan ka zura hannunka ta ciki sannan kuma babu wata surace kuma fahimta kamar misali mutun ya daura kamar harami da ake daura wanzan yake a ce guda ɗaya ne a ce bayan ka daura shi sannan kuma sai ka sanya hannunka cikin sa ka daure da hannunka ka san duk inda ka motsa hannun zai iya budewa kuma in ya bude tsirincin ka zai fita ana fahimta to wannan shine abin da manzon Allah ya he malamai suka ce wannan kamar a kususiya ce amma tana nufin am duk abin da zai bayu nastara a ga tsirincin ka to karka yi shi in dai zaka sanya sutura kuma wannan sutura kai wani abu da gangan da tsirincin ka zai iya bayyana to haram saboda ka abin bai tsaya a ihtimali samma ba furman yafi kawai a har abin da zai jawo ya jawo abin da tsirincin ka zai fita kamar matasa da suke act down din nan mutun ya zazzabu wandan sa duk ga bayan sa a waje ko kuma mutun ya samu tsatsun kaya duk ga shatin al'auransa a waje wannan haramu ne kaban da maza da mata duk abin da zai bayyana tsareci ne sura haramu ne musamman a fito al'umma su da gani an fahimta wannan shine hani na farko da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu na biyu kuma a hadisin yake cewa an yi hatabir rajul min sawbin wahid a ce mutun kuma ya sanya shi wannan gudan guda daya sannan kuma ya tsugunda ko ya sanya shi ya miƙe kafafuwan shi duk shi ma wannan kinaya ce ta in yayi irin wannan zaman tsarecin zai bayyana ka sa zani sannan kuma ka zauna ka bude kafafuwanka ka kamar duk wanda yake gabanka zai iya gano su alawarka to ma'ana manzon Allah yayi hani game da irin zaman da zaka yi bayan ka sanya wannan tsarecin ka fita duk manzon Allah yayi hani game da wannan na farko ihtimali samma na biyu kuma an yi hatabi a radul fi subhin wahid wa an as-salati ba'da subhi wal 'asr manzon Allah kuma yayi hani ayi sallan nafila bayan sallan asuba ko ayi sallan nafila bayan sallan al-'asr amma yanzu nan duka wannan manzon Allah cikin hadisi guda ɗaya hani hadisin Abu Sa'id Allah ta'ala ya kare da shi akhrajahu muslim imam muslim ya fito da hadisin bi tamami game da cikon hadisin wannan kamar wani goyen ku a cikin hadisi wa akhraj al-bukhari as-sawm faqat kuma shi riwayar imam al-bukhari azumin wadancan guda biyu kadai ya rawaito game da hanin da manzon Allah ya yi
bai karasa zuwa kashi hadisi na gaba daga Abu Sa'id din dai Allah ta'ala ya kare yadda da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin nafila a wata rana daya dan Allah ka ware wata alkamis ko litinin ko talata ko laraba kace zaka yi azumi dan Allah a wannan rana an gane ko to manzon Allah ya ce ba'adallahu wajhahu 'ala an-nari 70 khalifa sai Allah ta'ala ya nisanta fiskar ka daga wuta tsawon shekara 70 azumi guda ɗaya lafiya idan kai da kyakkyawan niyya Allah ta'ala ya alƙawarin zai nisanta ka da wutar shekara 70 to kaga a ce duk wata kana azumi guda nafila kaga 70 saku duk wata sai Allah ya nisanta ka daga wutar shekara 210 ke shefe shekara 210 bayan ladan da Allah zai baka ba sannan kuma abu na biyu zai nisanta ka daga wuta tsawon shekara 70 azumi kwaya daya in ka ƙara wani azumi ma tsawon shekara 70 in ka ƙara wani azumi ma tsawon shekara 70 kaga Allah iya samu da rahamarsa Allah baya son mai abin da zai kai wuta a kullun Allah iya matso mana da rahamarsa da jin kansa wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin ita rahmar Allah tana kusa ga masu kyautatawa Allah ya samu na cikin su babu ya kare ko akwai daya babu ya kare kuma ga lokacin ma shi ma ya kusa ko minti goma ya rage yawa sai dai tambayoyi ga kuma zamu shiga babu laylatul qadr sai mu bar wannan babin sai Allah ya kai mako mai zuwa zamu tashi game da maganar laylatul qadr insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya bawo na dasa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ta minta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba abin tambaya akwai abubuwan da ya kamata mu dauka na izina a wannan karatu musamman yadda ake faɗaitar da mu game da azumin lafiya mun ga daga cikin hikimar Allah a yanzu sai ya sa ranar ba ta da tsayi kuma dare iya da tsayi wani mai hikima iya cewa Allah ya yi wannan ne don ya sauƙaƙa wa masu azumi kuma ya ƙara ba wa masu sallar da dama hikima ce ta Allah yanzu nan da nan za a ga magana yanzu kana karfe 5 za a ga magana karfe 5 za a ga kafin ka zo kai Allah ka dada ga ina ne yake magana ka ga ranar ta matsi ta yi abin nan ba ta da tsayi kuma dare iya da tsayi kaga wannan in Allah ya ka irin wannan yanayi riba ta tsaki musamman gashi yanzu sun ya fara busa wala azumi da wuki shirwar da za ta yi sauki saboda kamu dage ne kam ko a watan mu na fitantawa sannan sallar garan nan ko a sati ne ka ware wata rana kana fitantawa da haka za ka saba ta zama ciki da kai Allah ya ba mu iko na'am
uku na wata a kowane wata
dai azumi uku a kowane wata na'am
mutum zai iya yi a 10 ga wata ya yi daya 20 ga wata ya yi daya 30 ga wata
ya yi daya ya yi dama zai iya yi ai azumin kwana ku a kowane wata ba a ce sai kwana kaza da kaza shi wancan da na yi magana na ayyamul bi su ma wasu azumi ne masu farla din a azumci 13 14 15 na kowane wata su ma hadisi ya zo a kan su din amma wannan kuma azumi kwana uku a kowane wata to zaka yi kai daya a goma farko kai daya a goma na biyu kai daya a goma na uku amma kana ma zaka yi ba dole sai wadancan kwanakin nan ba dole sai su an fahimta wannan shi ne
shi
a su ma wasu zaman kansu ne
a ba su
girba wani uku inda za ka yi azumin alkami da litinin da niyyar alkami da litinin nasu daban ne an fahimta in za ka yi ayyamu lufi da su ma nasu daban ne yi yawa kuma uku nan za ka yi su ma daban ne wannan shi ne insha Allah wa alaikum salam na'am
na'am
ya je umara na
shi wannan sarka a duniya zai yi ita za ta ke zama a cikin wannan wannan inyita zai iya yin wani sinsa salatu ba sa a lokaci ko kuma sai dai wannan karfin takwas lokacin da rana
ya falla sai ke mayawa garaba za ta yawa alaji bayan ka zauna awa ɗaya bayan asuba kafin rana ta fito ka samu ladan uwara kuma ka tsara ita walaha tana da lokaci walaha kamar 8 da rabi haka 8 zuwa 8 da rabi kamar dai lokacin fita sallar idi to shine sallar walaha an fahimta ba za ka yi ta a lokacin ba lokacin ta gaskiya bai yi ba a yanda manzon Allah yake yin ta ya sabar a yi sai rana ta dauko ki kamar dai 8 da rabi zuwa 9 a wannan tsakanin ake so a yi ta insha Allah na
annabi
da wannan sallah ko ace
bayan sallah
asuba lokacin da rana take
fitowa ko take faruwa ba su
yin sallah a lokacin
sallah
haka ne haka sai nan gari kaman wannan ta biyu wannan ta kan kaman karfe 6 da 10 ko minti 10 na ba wata na kokarin fito ya ta fito yasa akwai timetable da suke nuna ai sunset ko da sunrise yawa lokacin hudu yau shuru da fitowar rana da faduwar ta duk akwai abin nan tana nunawa kuma a garibiya ana samun dashi domin gudun karkai kilashin to idan a misali sun rubuta rana za ta fito karfe 6 da minti 10 to misali ya kai ta da 15 sai ta kai wannan raka'a guda biyu ko kuma rana za ta fito 6 da kwata misali sai kace shi da minti 20 sai kai wannan domin daga korewa kanka shakku an bayyanta to wannan dai shine abin da ba sai wallahi ta'ala akwai wata tambayar wa alaikum assalam lokacin muke so mu ci gani
sallar janaza ne
na
kaji an da ai ka ba farko da
biyu
amma zan kai da kaje lati sai na ke da ba
yanzu idan kai duk wanda ya je sallar janaza to shi kabbar da zai ta farko ce a wurin ka bayyana ko da ka je liman yayi kabbara ɗaya biyu to kai in ka je kabbarar farko fatiha za ka an bayyana idan liman ya sallame kabbara biyun da za ka yi bayan sallamar liman to sai ka cika abin da baka yi ba ka dama kabbaran farko fatiha ake karanta kabbara ta biyu salatu ibrahim ya ake kabbara ta uku kuma mace take yi wa addu'a kabbara ta huɗu kuma za ka yi wa kanka da mahaifinka da sauran musulmi gaba ɗaya an bayyana to saboda ka idan ka je kai kabbara ta farko ko da liman yayi kabbara ɗaya biyu kai kabbara farko fatiha za ka karanta idan yayi kabbara ta biyu ta kansa ya gozo kai salatu ibrahimiyya za ka idan ya sallame da za ka yi kabbara ta uku ko da an dauke gawa sai ka karanta addu'a ga gobe mace za ka yi kabbara ta hudu sai kai addu'a ga kanka da mahaifa da sauran su wannan haka yake amma duk masu cewa sai sun je sun samu sallar jana'iza an yi kabbara liman yayi kabbara biyu suka je suka kabbara iya sallama suka yi sallama to bi sallar jana'iza a basi ba tunda ita sallar janaza wannan kabarbari hudun kowace ba ta da alaka da yawa kowace zaman kanta take an bayyanta kaga in ba kai wani abu ba to sallar ka bata cika ba ne kamar kai ne ka zo sallar azhar kai raka'a ne ta cika ba ta yi ba saboda ka wannan gaskiya gaba ce mai muhimmanci da yawan mu in mun je mun samu sallar janaza daga inda muka samu alimi ke dora kuma a garabiya gaskiyar magana wannan malami sun ce mutum ba shi da sallar janaza wannan shi ne gaskiyar magana
akwai da kuma su zo sun samu kabbara da shi suna zuwa za su yi kabbara guda uku kawai ya su yi sallama
to me suka faɗa ai ba kabbara ba ai kowace kabbara bayan da abin da yake ba wai mujarrin Allahu akbar Allahu akbar to ai ba yi bane in kai kabbaran farko za ka karanta fatiha in kai kabbara ta biyu salatu ibrahimiyya in kai kabbara ta uku addu'a ga mamace in kai kabbara ta huɗu addu'a gare ka gama yake fa ga sauran musulmi to kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka fada ha to sai ba a wannan kar ka bashi uzuri kar ka zama lawaya wannan ba daidai ba bane kamar wani ana ba mu labarin cewa wani ka samu jinki ko yace wallahi raka'a ɗaya ya samu shi ma da ya tsaya yin alwala ba zai same ta ba to daidai yake da wannan ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kina ka ce assalamu alaikum ko kin sallar janaza ko kin sallar a zakar na yamari ce gaskiya magana mafi inganci bayan sallar asar
daga bayan la'asar zuwa magariba wannan shi yawan tsakaninsu mun kuma kama kara ba kai ba ko nazarin bayan magariba ba za ka yi amma lokacin sa da aka fi so shi ne kafin rana ta fada kai na safe bayan rana ta fada a afon bayan alfajiri ya ce ana son yin sa kafin rana ta fada yau kai a za ka yi mana za ka yi amma ka dama kana sallar kasuwa za ka yi daga nan har zuwa kafin rana ta fada ban ka dama kai insha Allah wallahu ta'ala shi kenan.